Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce rundunar sojin ruwan Amurka ta shirya tsaf don amfani da wasu sassa na sansanoninta wajen gina wasu dirka-dirkan wuraren tsare masu laifi saboda a rika tsare dubban bakin hauren da aka kama yayin yunkurin sa na ketare kan iyakar Amurka, muddin ma'aikatar tabbatar da tsaron cikin gida ta Amurka ta buƙaci hakan. Jami'in ya tabbatar da bayanin da ke nuna cewa rundunar sojin ta Amurka ta rubuta takarda ga sakataren rundunar sojin ruwa Richard Spencer mai bayanin wasu wurare a lungunan jihohin California da Arizona da Alabama a matsayin inda za a iya kafa tantunan garkame duk wani baligi bakon haure da aka kama. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar maka harajin kashi 20 cikin 100 kan motocin da ke shigowa daga Turai a matsayin martanin harajin da kasashen Turan suka saka kan kayayyakin da ke shigowa daga Amurka. Jiya Juma'a, wato kwana guda kenan bayan da sabon harajin na kasashen Turai ya fara aiki, Trump ya rubuta ta kafar Twitter cewa muddin ba gaggauta dakatar da wannan haraji ba da kuma tarnaƙin, za mu maka harajin kashi 20 cikin 100 kan dukkanin motocin da ke shigowa daga Turai. Kwararru sun ce irin wannan harajin ka iya gurgunta tattalin arzikin Amurka da Turan. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kammala tattaunawa tsakanin shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran 'yan tawayen Riek Machar a birnin Addis Ababa na kasar Habasha ba tare da cimma wata yarjejeniya ba. To amma watakila mutanen biyu za su iya sake ganawa mai yiwuwa ma nan da sati biyu a birnin Khartoum na kasar Sudan. Ministan yaɗa labaran Sudan ta Kudu Michael Makui, wanda ya dawo Juba daga Addis Ababa jiya Juma'a, ya gaya ma manema labarai cewa majalisar ministocin kungiyar kuryar Afirka IGAD a takaice sun ayyana kawo ƙarshen ganawar ta Addis Ababa ba tare da cin matsaya ba. Ya ce shugabannin kungiyar ta IGAD sun yi kira ga Kiir da Machar da su ci gaba da tattaunawa kan batutuwan da har yanzu suke da sabani, suka kuma wato su kuma amince su rika ganawa ko ku su gana a Khartoum babban birnin kasar Sudan sati mai zuwa, sannan in tayu a yi taro na gaba a birnin Nairobi Kenya. Wakilan Kiir da Machar duk sun ma sun tabbatar da cewa ba a cima jituwa ba a ganawar ta Addis Ababa. Cibiyoyin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Yemen na ƙara azama wajen ayyukan jinƙai a birnin Hodeida mai tashar jirgin ruwa, yayin da yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da dakarun 'yan tawaye da ke daɗa tsanani a ƙoƙarin da kowane ɓangare ke yi na ƙwato tashar jirgin ruwan, al'amarin da ya jefa ayyukan wato rayukan dubban farar hula cikin haɗari. Yanayi ya daɗarin caɓewa tun bayan da sojojin gwamnati tare da goyon bayan sojojin gamayyar da ƙasar Saudiya ke jagoranta suka ƙaddamar da wata fafutuka mako guda da ya gabata ta sake ƙwato tashar jirgin ruwan ta Hodeida wadda ke hannun 'yan tawayen Houthi. Majalisar Ɗinkin Duniya dai na ɗaukar Yemen a matsayin inda ake fama da matsalar jinƙai mafi muni a faɗin duniya. Ta sha famar ƙoƙarin cin majiyarjejeniyar kwance ɗamara tsakanin ɓangarorin biyu amma ba tare da nasara ba. Wata babbar nasara ga masu adawa da tattara bayanai da jami'an tsaro ke yi a Amurka daga na'urorin sadarwar jama'a ba tare da izini ba. Kotun ƙolin Amurkar ta yanke hukunci jiya Juma'a cewa hukumomi na bukatar izinin sammaci daga kotu kafin su tattara bayanai daga wayar salular jama'a saboda bincike. A wata shari'a mai taken Mr. Carpenter and America koko da Amurka, alƙalan sun yanke hukunci cewa bayanan wayoyin salula da kamfanonin waya ke adanawa na da kariya a ƙarshen doka, kuma akasarin lokuta dole ne hukumomin tsaro su samu izinin kotu kafin su tattara irin waɗannan bayanan. Da yake karanta bayanin yanke hukuncin, alƙalan Amurka Justice John Robert ya ce batun fa ba na a tsaya ana gaddama a kai ba ne.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani ukumi ne. Madalla, kafin mu nisa ga Nasir Yakub Birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bugaji, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai yi magana akan kokarin inganta ƙananan asibitoci dake yankunan karkara da hukumomi ke yi a jihar Neja domin inganta lafiyar jama'ar karkara. Rahotanmu na biyu zai yi magana akan abin da ke sababawa yara ƙanana cutar tamowa da kuma yanda za a iya magance larurar. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan taron lakta da wata cibiya ta yi wa mata a Bauchi na yanda za su kare kansu daga kamuwa da cutar sankarar mama. A rahotonmu na hudu za ku ji cewa wani likita ya ba da tabbaci cewa ba yanayin zafi ne kadai ke haifar da cutar sankarau ba, akwai wasu hanyoyi. Shi kuwa rahotonmu na biyar wanda shine rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin zai mana magana akan horon da aka baiwa jami'an kiwon lafiya a maradin jamhuriyar Nijar game da yanda za su inganta yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a yanayi na damuna. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, a gaida Nasir Yakub Birnin Yaro.
Kokarin inganta kiwon lafiya matakin farko a jihar Neja, gwamnatin jihar ta ce ta dukufa wajen yin gyara na musamman a wasu asibitoci na gwamnati da ke ƙananan hukumomin jihar. Mustapha Nasiru Batsari da karshen rahoto.
Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce duk da yake ba su yi nisa ba a tsarin saboda dalilai na rashin kuɗi, to amma ya ce suna da ƙwarin gwiwar cewa tun da sun riga sun fara za su kammala, kuma shirin zai yi tasiri wajen kula da lafiyar mutanen karkara kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Akwai ƙananan asibiti na primary health care muke kiransu, wanda yake muna mai da hankali a kai. Shi primary health care yana da muhimmanci domin shi kowane ward muna so a samu akalla guda ɗaya. Ba mini sa ba saboda maganar kuɗi, su ma suna cin an kuɗi, amma dai wanda muka yi kamar na Beji da sauransu in ka ji za ka ga suna rage wahala. In ka samu irin na asibiti na ward mai kyau, to za ka ga mutane da daga ƙauyuka ba sai sun zo Bini ba. Kuma yawancin matsalolin rashin lafiya a ƙauye ana yin maganin shi a nan. Yawanci na haihuwa ne ko na malaria ko na abu. Amma yanzu asibiti jiran su na Mina in ka je har ƙarfe 10 da rin ka je Mina za ka ga mutane sun layi. Saboda wani ya zo akan abin da ma za a yi duba shi a ward din shi. Amma tun da yake a ward din babu asibiti ya taso ya zo Mina. Amma dai muna kokari mu ga insha Allah muna so mu ga kowane ward sun samu primary health care guda daya da ya dace.
Haka zalika gwamna Abubakar Sani Bello ya ce sun zabi wasu asibitocin gwamnati da ke garuruwan Mina da kuma Kwantagora domin yi masu gyara na musamman.
Na Kwantagora yanzu da an gamba da kwangilan su. Abin da kika ba fara ba kamar nan ku bayani a rashin kuɗi. Amma kamar na Suleja insha Allah za a samu in kuɗi a bayar a fara. Na Kwantagora Gore yana cikin kuɗin da muka nema na sukuk wanda ya zo da ɗan tangarɗa, amma ina sa ran nan da lokaci kaɗan 'yan majalisa za su ba da dama ci gaba da wannan sukukin. Shi wannan bashi na Islamiya wanda yake a cikin mun riga mun yi tanadi kuɗin za a yi gyaran asibitin Kwantagora da kuma su kai. Suna buƙatar maƙudan kuɗi. Na Suleja yana buƙatar biliyan ɗaya da miliyan ɗari kuɗu da rabu. Abin da ake nufi shine za a maida asibitin sabo sannan za a ƙara faɗin asibiti. Shi ma na Kwantagora za a maida shi sabo, za a ƙara faɗin asibiti sannan za a ƙara wasu sashen da da babu. Saboda a Kwantagora alal misali wannan asibitin ba ma da Kwantagora hatta mutane daga Kebbi da sauran wajen gaba ɗaya ba da wani asibiti babba sai wannan. To ya zama wajibi mu yi wannan asibitin ya zama asibiti babba wanda yake muna son ran in ya zama wani asibiti babba kenan gaba ma ya zama jami'in lafiya nan gaba. Saboda haka mun shirya mashi, amma matsalar mu ɗaya shine na kuɗi. Amma da yadda Allah yadda muke ganin haske abubuwa na ɗan garuwa insha Allah kamun ƙarshen shekarar nan za a fara aiki kuma aiki zai nisa.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello kenan yake ƙarin haske akan matakan da suka ɗauka wajen inganta lafiya matakin farko a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Har ya zuwa yanzu matsalar tamowa na yin barazana ga rayuwar yara ƙanana musamman a yankin arewacin Najeriya. Wakiliyarmu ta jihar Jigawa Halimatu Abdullahi ta tattauna da wata ƙwararriya a harkar sanin abinci mai inganta jiki, kuma ta bayyana mata irin abinci mai gina jiki da ya kamata uwa da ɗan da take shayarwa su rinƙa ci.
Har yanzu dai ana samun matsalar samuwa ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5 sakamakon rashin wadataccen abinci mai gina jiki a tattare da su. Da a wasu lokutan sakaci ne ga iyaye, wasu lokutan kuma akan samu waɗansu iyayen ba su san yaransu na fama da irin wannan matsala ta ƙarancin abinci ga yaransu ba. To ko menene alamomin wannan matsala ta tamowa ga ƙananan yara? Madam Florence Adebola ita ce shugabar da ke kula da ɗakin kula da yara masu tamowa a babban asibiti da ke birnin Dutse.
Abin da ke kawo wannan matsalar tamowa ya fara daga ran da mace ta samu juna. Idan ba ta cin ingantaccen abinci da ya kamata, za ta gan cewa ita za ta samu rashin isasshen jini, za ta gan kuma yaron in ta haifi za ta gan shi ya yi ƙarami. Idan ta haifi wannan yaron ba ta da isasshen nono, to daga wurin akan fara samun alamun shi wannan tamowa daga jinjiri, za ki ga cewa kansa yana fadawa baya kiba, so baya samun isasshen nono. Wasu yaran kuma za ki ga cewa sun samu isasshen nono daga ran da aka haife su har zuwa wata 6 da ya kamata yaro ya fara cin abinci, za ki ga cewa ba za a ba ma yaron wannan abincin da ya kamata a lokacin. Wasu ki ga sun kure wata 8 idan suka kai wata 8 din ma ba su san abin da ya kamata su ba yaron ba wani zaki ga zaki ga sun fara a wata 6 wani kuma a wata 5 amma zaki gan cewa ba su san menene ya kamata a ba wannan yaron a wannan lokacin ba daga nan zaki gan cewa yaron baya girma
da zarar mace ta ga waɗannan alamomi na ita wannan tamuwa a jikin yaranta idan suka kawo shi asibiti wace irin kulawa kuke ba su
farkon kulawa dai shine muka jawo hankalin mata su zo awo a gurin awo muka koyar musu da irin kala-kalan abinci da ya kamata su ci
har sai gabanin ma a haifi yaro
tun kamun a haifi yaron har sai wannan yaron ya kai wata 6 muka gaya musu suna shayar da yaro ba za su ba da ruwa ba shi da muke kira exclusive breastfeeding har sai yaron ya kai wata 6 idan suka kai muka ba su shawarwari irin abincin da ya kamata su ci abinci da ya kasu kashi 5 na farko akwai carbohydrate bangaren wannan shine su shinkafa hatsi doya rogo tuwo taliya su ne a wannan kashin sannan akwai kashi na 2 shine protein shine akwai nama kwai madara akwai kuma wake wake mana Hausa waken soya akwai riɗi akwai gyada a wannan kashin yawa akwai kuma wanda yazo daga kitse shine fat and oil man shanu manja man gyada man riɗi man waken soya duk suna wannan kashin sannan mineral and vitamin daga yayin itatuwa akan same su daga kuma alayyahu akan samu su sannan akwai ruwa to idan mace za ta ba yaro ba a san ta dauki daya ko biyu ta hada abincin nan idan ta dauki shinkafa ne ta zuba wake sosai ta sa tumatir ta sa albasa ta yi da manja ta dafa za ta ga yaro ne zai samu duka sinadaran da ya kamata shawarin da zan ba su shine idan mace da zara ta ga cewa ba ta da isasshen nono ta zo asibiti wai za ta ne suna shan kunun kanwa ba kunun kanwa za su sha ba su zo asibiti za a ba su shawarwari mace ma da zara ta yi ciki ma ta zo awo don a wurin awo ne za a ba su shawarwari irin abincin da ya kamata su ci da suna da ciki har in suka aihu har za su yaye yaro za a gaggaya musu abin da ya kamata su ci
Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
a jihar Bauchi kungiyar Ibadan Rahman ta gudanar da lecture ga mata yanda za su kare kansu daga kamuwa da cutar sankarar mama. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo ta kasance a wajen laccan da kuma rahoton da ta aiko mana.
Da take jawabi tsohar darakta a makarantar koyon aikin jinya da ingozoma da ke nan Bauchi, Hajiya Hashiya Abubakar.
Bestan Sade yana ɗaya daga cikin kansan da ya fi shafan mata. It's one of the commonest cancer na mata. Kansa kuma bincike ya nuna cewa a Najeriya cikin mata 100,000 akan samu mata 15 da suke kamuwa da wannan cutan kansa din sannan kuma shi wannan kansa na mama har yau ba a san ainihin menene yake jawo shi ba amma kashi 40 cikin 100 akwai predisposing factors akwai dalilai da yake danganta matan da kamuwan kansa din to sannan a cikin dalilan shine na daya muna da heredity abinda ake cewa heredity wato kamar idan uwa tayi akwai tarihi a zuriya uwa mahaifiya tayi ciwon kansa ko yar uwa na kusa kamar ya ko kanwa tayi ciwon kansa to akwai tendency ciwon kansa ya yadu a family din ko da uwa mahaifiya ma bata yi ba amma idan tana dauke da gene din za ta iya passing dinta wa yara saboda haka bincike ya nuna cewa shi wannan ciwon kansa ana iya gadon sa sannan kuma yawanci shi wannan kansa na mama bai cika shafan yara kanana ba yawanci daga shekara 40 zuwa 60 wani lokaci daga shekaru 35 ma to amma kananan yara haka irin matasa shekara 12 shekara 13 ba kasafai suka samu wannan ciwon kansa din ba sannan kuma ya fi shafan matan da basu taba shayar da nono a rayuwar su ba kamar baccen da bata taba haihuwa ba saboda haka shi shayar da nono din nan yana kariya daga wannan ciwo na kansa din kansan mama domin bincike ya nuna cewa yawancin matan da suka shayar da yaya sun haihu da yawa sun shayar da yaya da arewa ba kasafai sukan samu wannan ciwon kansa na mama ba. Bincike ya nuna cewa akalla ba a kasar bammace idan ta haifi yaro ta shayar da shi koda na shekara daya. Balle ma musulunci a musulunce yana da kyau a shayar na wajen wata 20 har fima 20 ko ba haka ba? Saboda haka ba wai zamananci bane ko wani abun nan a ce mace ta shayar da nono yaro yana wata 3 a cire shi a nono sai saboda kada shape din nono din ko nonon kada ya fadi. Mun gane yana da muhimmanci kwarai da gaskiya shayar da nono da tsawon shekara fiye da shekara watanni 22 kamar yanda aka yi umarni. Sannan kuma daga cikin predisposing factor abubuwan da yake sanyawa mata su kamu da shi wannan cuta na nono musamman matan da suka yi kiba wajajen lokacin da suka daina al'ada. Domin a yawanci wannan lokaci ana daina al'ada din nan sai yawancin mata sai kaga sun yi kiba sun yi jiki. To wannan yin jiki din yakan yi predisposing mata su wannan kansa din. Menene zai sa mace ta fara tunanin cewa ina samun wani canji a nono na ina tunanin ko lallai akwai matsala a nono na. So abu na farko shine farkon kamuwa da ciwon kansa alama shine a cikin nono sai a ji wani guda haka wani dan guda wanda ba a saba jin sa ba kuma wannan gudan a kashi 50 cikin 100 baya da zafi haka kawai in ka taba nono ka ji da dan guda wannan gudan baka saba jin sa ba sannan kuma bai da zafi alama kenan na farko.
Hajiya Hashi Abubakar kenan tsohuwar darakta a makarantar jinya da ungozoma da ke nan jiha. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gaida Amina Abdullahi Girbo. Wani kwararren likita ya ba da tabbaci cewa ba zafi ne kadai ke haifar da cutar sankarau ba, akwai wasu hanyoyi da cutar take yaduwa. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan Dabo.
Shin ko me sauraro ya san cewa ba zafi ke haifar da cutar sankarau ba duk da cewa cutar ta fi yin kamari a jikin mutane lokutan zafi? Farfesa Isa Abubakar kwararren likita ne da ke aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya yi ƙarin haske akan abin da ke kawo a kamu da cutar ta sankarau.
Wato cutar sankarau ba zafi ke jawo ta ba, cuta ce da ake da take afkuwa wato ta hanyar kwayoyin cuta da ake kira Neisseria meningitidis, ita ne take zuwa a annoba din nan. Akwai wasu kwayoyin cutar da ke iya jawo al'umma amma dai wanda yake zuwa na annoba din shine muke magana akai wanda an fi ganin shi kusan a ce lokacin zafi din. Hakan tana faruwa ne idan ya zama na an samu wasu daga al'umma ko da wani ne ma yake dauke da wannan kwayar cuta to sai ya zama na lokacin sanyi. A nan ne fa zaka ga ƴan adam suke son kwanciya kusa da kusa ko kuma irin sun inda ake wato a cakuɗe mutane to lokacin sanyin nan sun fi son ma zuwa kusa da juna don su ji ɗin jikin juna. To irin hakan idan hanci ya zama ne yana kusa da hanci to mai dauke da cutar kwayar cutar nan ba wuya za ta shiga wani musamman idan wato rata tsakanin shi da dan uwan ba yawa to anan ne sai kaga cutar ta dan fara yaduwa. To bayyanar ta baya fitowa yawanci har sai ma lokacin sanyin ya wuce har zafi ya shigo to a lokacin abun ya bunƙasa kenan shine ake gani a al'umma mutane da yawa sun kamu. Ainihin abun asali ya fara tun watannin kunturu dinnan da muka wuce to shine sai kaga yawan mutanen idan ya karu har ya bayyana a lokacin zafi sai mutane su rika gani kaman zafin ne ya haifar wanda kuma ba haka bane kawai dai abin ne ya dade yaduwa a cikin bainar al'umma a lokacin zafin wanda zaka ga yawanci ita wannan annobar kare alƙadarinta shine idan Allah ya saukar mana da ruwa na farko dinnan to in kuma aka yi ruwan sama ya sauka sai kaga kuma cikin ikon Allah abin sai rawun mutanen da suka kamu ya fara raguwa har ma ta bace gaba daya. To ainihin wannan shine yake gudana.
Farfesa Isa Abubakar kwararren likita da ke aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Najeriya.
A jihar Maradin Jamhuriyar Nijar an baiwa likitoci daga sassa daban-daban na jihar Maradin horo ta yanda za su yi yaki da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria a yanayi na damina, inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Haɗin gwiwar kwamitin yaki da cutar zazzabin cizon sauro a faɗin ƙasa da na Ceres suka ga mu karfi domin bayawa likitoci da sassa daban-daban na jira maradi horo ta yadda za su yi kokowa da cutar da tsubon cizon sauro lokacin damuna sibilin tabbatar da kariya ga mata ya zo a kananan yara Muhammad Lawli Janjuna kwamishinan yaki da cutar zazzabin cizon sauro a hukumar kare lafiya matakin farko dake jira maradi
tunda CPS yake ce me kenan rigakafin masassar damuna to amma ba a gaji sai an ƙara jaddadawa a ba su horo a ga musu ko menene polydism da consequence din ne da mal yake ga yara yake ga maiya ya yake ga mata masu juna biyu kenan sai an lissahi daga wata 3 zuwa wata 11 yaro nawa kuma daga wata 12 zuwa 59 nawa alisahi a kayyade 60 nawa za a yi ina za a aje likitoci wanda mutane za su dora zawa wajen su
kwamishinan yaki da cutar zazzabin cizon sauro kake a cikin jiha ma sani wace irin barazana kenan yanzu cutar sauro ke kawo a jiha maradi
yau ayin sauro yana kawo barazana babba saboda barazana da yake kawo ku da kanku yan jarida kun ga irin tukurin yakin da muke da sauro dan abubuwa kun ga akwai CPS akwai magunguna da ake bada kyauta da yara da sabawa zuwa shekara akwai mustikiyar da ake rabo amma duk da haka nan an 2017 adadin masassara karuwa yayi da kashi 21%.
To me ga haka?
Saboda abu biyu ne sun kawo haka. Na farin, ke jama'a suna karuwa. Dole mana lafiya su karu. Babban matsalar da ake adda kai. Ita CPS maganin wannan sai an ba yaron ya sha gaban mu mun gani. To matsalar da adda kai in sun ka tai mata gida ba su ba sauran dosu. Kaga kenan ai ba obari ba. Shi ya kai wanda ake anka sama gaba. Ba a cimma wannan gurin ba. Shi kuma wannan zona za a ba dosu tun da maganin ba na tarata ba. Na riga kai.
Bayan tsananta da wannan cutar sauro ke yi lokacin damuna likitoci na masu hannunka mai sanda ga uwaye kwamishinan yaki da cutar sauro Muhammad Lawli Janjuna ya dirda da cewa
za mu ba da ƙarfi sosai bisa gargaɗi to muna sa ran wangagamin za a kori yawan abin za a gyara yanzu a sa relay da ƴan shela sosai su gaya ma mutane akwai radiyoyi cikin gari su ma za mu aiki da su don a yaɗa labari a ce wannan dose dole sai an ba yaron nan kwana uku don an ba a ba su ba ai asarar banza da uwaye jan hankalin za mu su sanda yanzu gashi abu ya zo gida kuma haka tsakai ba sai masassara sun san wata kyau ba hawata da ragowa ko kadan balle ga yaro wanda karami kurai kiran da muka musu ɗan an gaba su maganin dan Allah dan Annabi su rike yadda likitoci sun ce su yi tunda san an wata hudu ana bar maganin dan ana son rigakafin ya tsaya cikin jini ne daidai
Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida Shu'aibu Mani da wannan rahoto daga Maradin Jamhuriyar Niger Maryam Bashir Bugaji gare ki
masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin Nasiru Yakubu Birni Yaro da waɗanda aka ji muryoyin su da waɗanda suka hada hannu aka hada shirin na yau ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya
da malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chibahiro Dodone da ya harhada sautin shirin alheri ke muku fata alheri